بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكافئ متشكى بذكراتهم العبودية لتاف شيخ الإسلام ابن تيمية. Yana da kyau mu dan yi fadakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara. Na dan jiji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da aka ce malamai ne, suna maganganu akan sabuwar shekara, amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske. Muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri. Shekara da shekaru ana ta gwagwarmayar yaya za a murƙushe waɗannan bid'o'i, amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci. Tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarɗa, ya hana ruwansa gudu, ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina, bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai bid'a. Kuma shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya, mai saba wa Allah, mai yin kabira ya fi dama-dama akan mai yin bid'a, domin shi mai yin saban Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake sabawa, kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa, tunaninsa zai dawo, hankalinsa zai dawo jikinsa, ya yi tintintini da girman Ubangiji, ya tuba ya bar abin da yake yi. Sabanin ɗan bid'a wanda shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne, bauta ce ga Ubangiji, lada ma yake jiran Ubangiji ya bashi akan abin da yake yi na bid'a. Kaga wannan yaƙi da shi akan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala, kuma shaitan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo, mai ma'asiya. To duk da haka, amma wasu ƙoƙari suke su ƙara yaɗa wasu sababbin bid'o'i, a ce saboda shigowar sabuwar shekara Annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara, a yi azumi a farkon shekara. Wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yaɗa ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci. Wannan abin takaici ne kwarai da gaske, kuma banga akwai kishi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru. A kirawo mutumin da zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ƙarara a yaɗa ta miliyoyi ko dubunnan jama'a su ji ta a lokaci guda, amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba. Wannan abin takaici ne a garin da ake tutiya da san Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi azumi farkon shekara, ayi azumi ƙarshen shekara? Waye ya taɓa karanta wannan a wani littafi na musulunci? Annabi ya ce kayi azumi farkon shekara, kayi azumi ƙarshen shekara. To bai tsaya nan ba, bai wadatu da wannan saban ba, da aka kuma masa tambaya shin ana iya ayi salloli da wasu nafulfulu da wasu zikirrai da wasu abin da, ya ce eh, kana iya shatawa kanka kayi, kana iya shatawa kanka kayi wasu salloli, kayi wasu nafulfulu, kayi zikiri, kayi tasbihi, domin su ma ai addini ne, ai sallah addini ne, zikiri addini ne, tasbihi addini ne. Saboda haka, saboda sabuwar shekara, kana iya ƙirƙirawa kanka waɗannan abubuwa kayi su. To kaga wannan wata sabuwar bid'a ce, ko su manyan ƴan bid'a ba sa faɗar haka, suna da dai wasu gurare can da suka makalkala bid'o'insu a ciki, amma ba irin nan ba. Musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a Muharram. Wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka, ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya hijira ya zo ya samu Yahudu na garin Madina suna azumin 10 ga Muharram. Suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah, domin a wannan lokaci ne Allah ya tserar da annabi Musa daga Fir'auna. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahihain ya ce, nahnu ahaqqu bi Musa minhum fasamahu wa amara ashabahu bi siyamihi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, mun fi su cancantar mu yi farin cikin abin da ya samu annabi Musa, don haka sai ya azumci wannan rana, ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga azumtar al-ashir min Muharram, 10 ga Muharram. Ya ci gaba da azumtar wannan 10 har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara, yake cewa la in ishtul qabil la asumanna at-tasi', kamar yadda yake cikin sahih Muslim, yana cewa in Allah ya kai ni badi to zan yi azumin har watan tara ma, a har kwanan abin ranar tara ma, wato tara da kuma 10. Sai ya zamana Allah madaukakin sarki ya karbe shi kafin wannan shekara ta zagayo, ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin at-tasi' wal 'ashir, tara da 10 min shahrillahi al-muharram. To wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi ingancin littafan nan guda biyu, sahihul bukhari da sahihul muslim, da duk mai karatu ya sha jin haka. Sannan kuma ya zo a wata riwaya a wasu littafan ba sahihai ne ba, cewa ana iya azumtar 11 ran 11 tara 10-11. To amma riwaya ce mai rauni, malaman hadisi sun yi magana akan rauninta, domin riwayar min tariqi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, wanda kuma a gurin malaman hadisi sayyi'ul hifdhi, wato yana da mummunar hadda ta rike hadisi, saboda haka suke raunin hadisinsa. Don haka hadisin 11 bai inganta ba, hadisin 9-10 shi ya inganta. To wannan shi ne aka sani a musulunci, kuma shi ne abinda za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya baka lada, domin ka yi koyi da annabin rahma, annabi sallallahu alaihi wasallam, ka aiwatar da sunnarsa. Amma wani abu ba wannan ba da za ka ƙirƙiro, ko dai ka yayata shi cikin musulmi, ko kuma ka ji ana faɗa ka yi aiki da shi, to bid'a ce, wanda kuma duk yayi aikin bid'a Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi aikinsa ba, kuma Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa ƙasƙanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Kamar yadda Allah ya ce, wakazalika najzi muftari, duk waɗanda suke masu yi wa Allah ƙage, haka Allah yake yi musu wato sakamako na ƙasƙanci da wulaƙanci. Sannan wani abun mamaki, shi wanda zai ƙirƙiri hadisin, wato abinda yake nuna maka baya da zurfin ilimi. Don wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi, to ko da zai yi ƙaryar, yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne. To amma wani ba shi da wannan wayan, ba shi da wannan dabara, saboda jahilci watakila da toshewar basira. Ya ce farkon shekara, annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara, saboda haka farkon shekara shi ne Muharram, don haka a yi azumi a Muharram. Ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga Muharram zuwa Zulhijja, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan, babu ma wannan. To ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara? A Larabawa suna amfani da waɗannan watannin, al-Muharram safar har zuwa Zulhijja, amma ba su ce wai Muharram shine watan ɗaya, safar watan biyu, Rabiul Awwal watan uku, har zuwa ƙarshe ba. Babu wannan lissafin, wannan wani lissafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya wanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da harkokin musulmi. Lokacin Sayyidina Umar aka samar da tsarin lissafi da hijira, aka fara da Muharram. Amma ba wani abu ne wanda ya zo nassinsa a Al-Qur'ani ko a Sunna. Ka taɓa jin a Al-Qur'ani ko Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ko littattafan malamai na ilimi, an ce maka watan Ramadana shine watan tara? Ba na jin akwai wanda ya taɓa karanta wannan, a shahrut tasi', shahrur Ramadan. saboda su ba wannan ne lissafin ba. Na'am, inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran, amma ta ina yake farawa, ta ina yake karewa? Kai dai ka san adadin shekara wata goma sha biyu ne. Saboda haka ko masu zakka aka ce idan hala alaihi al-hawl, idan shekara ta zagayo wani rana, wani a Ramadan za ta zagayo wani sabin nasa, wani a Sha'aban, wani a Rabiul Awwal, wani a Zulhijja, shi abun sa wannan ce shekara. Almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu, daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya yi nasi. Amma kiran wannan watan ɗaya, watan biyu, watan wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin Sayyidina Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane. To amma shi kaga har ya samo masa hadisi da yake nuna cewa Muharram din manzo Allah ya ce shine farkon shekara. To duk wannan yana nuna maka wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya, to sai Allah ya tona masa asiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji, musamman duk abin da za a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to a dinga taka tsantsan wajen karbarsa, musamman a wannan lokacin, ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, wasu ɗauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya. To wannan ita ce faɗakarwar da naga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al-Ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, kamar yanda muka fara ji a wancan satin, yana raddi ga masu bin addinin haƙiƙa, masu da'awar haƙiƙa daga cikin sufayi. Ibn Taymiyyah yana cewa wannan addini na haƙiƙa sufayen farko ma ba sa bin shi, wato irin su Junayd wanda ake kira Sayyidu Ta'ifa al-Junayd, irin su Ibrahim ibn Adham, irin su At-Tusturi da sauransu da sauransu, irin su Abdul Qadir Jilani, irin su Hammad ibn Muslim al-Dabbas, malamin shi Abdul Qadir, su kansu ba sa bin wannan addini na haƙiƙa. Yan baya-baya ne da suka zo daga cikin sufaye, bayan sun haɗa sufancin da wasu aƙidu miyagu, sai ya zamana sun kutsar da wasu abubuwa a ciki, irin su Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Ibn Sab'in, da ire-iren su, irin su Al-Qunawi da sauransu. To waɗannan su suka shigar da addinin haƙiƙa a cikin sufanci, wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya, wanda a baya Ibn Taymiyyah ya gaya mana cewa ba shi ne abin rigimar ba, mushrikan Larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya. To su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya, kai fana'i amma si wallah, ka kai baka ganin komai, baka jin komai, baka taɓa komai sai Allah, komai ya zama wato baka lata shahidu siwa shine wanin Allah, suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la yarawna fa'ila illa Allah, wato komai ya gudana, komai ya suka yi, komai aka yi suna ga kawai Allah ne yayi. Ibn Taymiyyah yake cewa fa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha, ba sa ganin akwai wani abu mai kyau, ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau, ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau, su duk a gurinsu Allah ne yake komai. Saboda haka al-makhluq a gurinsu laysa lahu fi'lan, la yarawna lahu fi'lan. Idan wani yana shan giya to Allah ne, in wani yana caca Allah ne, in wani yana sata Allah ne, ma'ana kowane aiki ka gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah, la fa'ila illa Allah. To wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan. To kaga duk wanda ya ga ya kai wannan martaba, to ko me ya ga dama zai yi? La yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam, duk abin da ya ga dama zai yi, zai iya kisan kai, zai iya sata, zai iya zina, zai iya liwaɗi, ko me zai iya yi? Saboda shi a wannan lokacin yana la yara si wallah, ko me shi yasa za ka yi ta mamaki a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, littafin Abdulwahab Sha'arani Tabaqatul Awliya, zaka ji ana fadar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka ya ce a rike masa ita ya zunubi ya zo wa jaka, wannan yana cikin karamominsa. Min karamatihi, haka yake cewa, saboda wai kai kake ganin shi yana yawan nan, ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama, kawai ka sallama. Hatta a cikin Jawahirul Ma'ani, ba an ce in kaga shehin ka yana shan giya ba kai magana, wai kai ne kake ganin shi giya yake sha, amma ai ibada yake baka sani ba. To wai fana'i ne, an yi fana'i amma si wallah ba a ganin komai, komai kaga wai kawai Allah ne. Saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne, ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira, a dubi karuwa, a dubi kwatami, a dubi komai a ce Allah ne, wanda ba zai iya tunawa. Ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai a nan Kano, yan addinin hakika aka yi tagomar zuwa da su. To su dariƙa suke yi da gaske, dariƙa suke yi da gaske, abinda yake cikin dariƙar ta sufanci suke yi, suke fassarawa, suna ga yaya za a dinga wani ɓoye-ɓoye, a fito a yi mana, ya za a dinga ɓoyewa. To aka dinga jansu ɗaki ana lallashinsu, yaya ku kuna firamare kawai ku ce za ku shiga jami'a, ai abun hawa-hawa ne, ai sai ka yi sakandare, sai ka gama sannan ka je ka yi kan, amma kawai kuna yan firamare kawai ku tsallake ku je jami'a, to aka yi ta lallashinsu. To gaskiya su abin da suka karanta ne, ba wani abu ne suka zo da shi sabo a sufanci ba, dan sun rarraba a kansu sunayen Ubangiji, wannan Ar-Rahman, wannan Ar-Rahim, wannan Al-Quddus, su ba wani abu suka zo da shi sabo ba. To saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi hakika ce kuma ka sallama kaddara ce, to shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan kuskure ne babba. Wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da awatta hakiki da tauhidi da irfani suka fada a ciki. Yace wa ila hadha ashara Sheikh Abdul Qadir rahimahullah fi ma zukira anhu, cikin abinda aka ruwaito daga Sheikh Abdul Qadir yayi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa sun kai. Fa bayyana anna katiran min ar-rijal idha wasalu ila al-qada'i wal-qadar amsaku, da dama daga cikin mazaje in suka kai batun magana akan kaddara ko akan abinda Allah ya hukunta sai su tsaya nan, sai su tsaya nan babu ƙarin bayani. Illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin me yake nufi. Illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzana, yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji. Fanaza'tu aqdar al-haqq bil-haqq lil-haqq, yace saboda haka sai na tije na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji bil-haqq, amma da gaskiya, lil-haqq kuma dan al-haqq na uku shine Ubangiji, na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan Ubangiji. والرجل من يكون منازئا للقدر, mutun na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara, la man yakunu muwafiqan lilqadri, ba wanda zai miƙa wuya ga abin da ya shafi kaddara ba. An yi wata Ibn Taymiyyah tambaya akan wannan ibara me yake nufi, ba za mu ji ibarar ga ta nan dai amma ma'anar ta ba ta fito sosai ba. Ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya, to hukuncin Ubangiji ne, Allah shi yake hukuntawa, na alkhairi ko na sharri, baya wakana sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana. To amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu kauracewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani, an umarce mu kawar da saban Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya, an umarce mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna, an umarce mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi. Saboda haka dan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi hakuri ya karbi kaddara Ubangiji in ta same shi, amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan kaddara. an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai haƙuri, amma ba a umarce ka ka saba wa Allah da sunan kaddara. Wannan shine abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatarwa. Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكي تيوى مؤمني وديكي كالقرفة يافز ما الخير كما يافز ويوابلون وبنجي دقى مؤمن ديكي ميروني dukkaninsu suna tattare da alkhairi, da mumini mai karfi da mumini lirin duk suna tattare da alkhairi. Amma kayi kwadayin abinda zai amfane ka, kada ka nuna kasawarka, kada ka nuna kasawarka. Idan wani abu ya same ka mara dadi, to ka ce fala taqul law fa inna law taftahu amal ash-shaytan. Kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza zai faru, domin kalmar da nayi tana bude kofa ce, tana bude aiki ne na shedan. Walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa, kada ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar. A wannan hadisi kun ga abubuwa biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini. Abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi, saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi riko da shi, ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita, ka nemi sanin da'a ga Ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su. Ka guje wa abin da zai cuce ka, ka guje wa kafirci, ka guje wa shirka, ka guje wa bid'a. Ihras ala ma yanfa'u, kaga shi kenan, ba a ce ka zauna kai ta abin da kaga dama ba, kana hujja da kaddara. Sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu. Lokacin da wani abu mara dadi wanda ba ma so ya auku gare mu, to a lokacin kuma abinda ake nema at-taslimu li qadarillah, ar-ridha bi qadarillah. Kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza na bi, da kaza da kaza da kaza da kaza, abu kaza bai auku gare ni ba, a kada kai wannan. Ka ce haka Allah ya so, wa ma sha'a fa'al. Shi kaga abubuwa guda biyu, abinda ya shafi ibada kada kai hujja da kaddara, kai kokarin yin fafutuka akan abin da duk zai amfane ka. Sannan kuma abin da ya shafi rayuwa, duk abin da zai shafe ka na bala'i, na musifa, na ɓacin rai, to ka sallama wa Ubangiji, ka rungumi kaddararsa. Wannan shine ita ce koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne Sheikh Abdul Qadir yake cewa shi yayi munaza'atul aqdar, aqdarul haqqi بالحق للحق. معنى بيضايا ياتي دو ابن دي يغن يسا مكيش اتكي با زي دوري اكتا ياتي قدرا تيتا اوبنجدي الله مدعوك كين سريكي واندشيني الحق ياني ميشي دي يي ابن دي يكي ميكيو يبر ابو مركب تو واندشيني زي يبي امرني يبجي ابن دي اكحنا يبي امرني يبجي هاني تو ياتي اكم واند yayi ja'in ja akan wannan. To kaga wannan shi ita ce shari'a, sabanin wannan shi ne abinda waɗancan suke kira haƙiƙa. Kai ka tobarar da kake so, kai kana kan haƙiƙa ne. Sai ya ce warajulu man yakunu munazi'an lil qadari, wato kada ka duda ka ce kai in ka samu kanka kana laifi, sana'ar ka shi ne cin kuɗin ruwa, ko sana'ar mutum shi ne ita ce sata, kowa ta hanyar ta ce yake cin abinci, kada ya ce shi haka Allah ya rubuta masa. A'a, ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari, har ya ga ya bari. Kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana, ya zami haka Allah ya kaddaro mana, kada ya yi wannan. War rajulu man yakunu munazi'an lil qadari, lil qadari alaina kana fi bab al uluhiyya. Ka ja da kaddara din, kaka ce kai kaddara kenan, ka sadu da kami kauya. La man yakunu muwafiqan lil qadari, ba wanda kawai zai ce shi ya bi bi kauya ga kaddara ba, shikenan ba zai canza ba. To amma zaka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya miƙa wuya ga ƙaddara, da wani zai zo ya share shi da mari, in yayi wata so zai magana ce in haƙuri ƙaddara ce, wallahi lazi ba zai yadda ba, ƙaddara ce kai haƙuri, haka Allah ya rubuta a lawul mahfuz zan malika. Ko wani ya ci bashin shi ya ƙibiya ya ce sai kai haƙuri, haka Allah ya ƙaddara, ba zai yadda da wannan ba. Kaga abinda ya shafi maslaha salah yahtaju bil qadar, amma abinda ya shafi addini sai hujja da ƙaddara. Za mu faɗa wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi Adam alayhi salam da annabi Musa alayhi salam. Wallazi zakarahu ash-shaykh rahimahullah wa huwa allazi amara Allah bihi wa rasuluhu. Ina jin wannan maudu'in akwai mai wata nuskar, akwai wa huwa ko huwa ba kai irin ta wace babu ko to haka ya kamata babu waudin wannan khabar ne na mubtada. Wallazi zakarahu ash-shaykh rahimahullah huwa allazi amara Allah bihi wa rasuluhu, abinda Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzansa suka yi umarni. Walakin kaseeran min ar-rijal ghaliqu fihi, amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakure dangane da haka. Fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim min al-ma'asi wadh-dhunub, domin za su ga abinda aka kaddara wa dayansu na fadawa cikin laifuffuka da zunubai, aw ma yuqaddaru ala an-nasi min zalika, ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka, bal min al-kufri, wasu ma su ana aukawa cikin kafirci. Wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'ati Allah, kuma su fahimta ta hanyar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yardar Allah da san Ubangiji, wa qadarihi da qaddararsa, dakhilun fi hukmi rububiyyati, kuma wannan ya shiga cikin kasancewar Ubangiji Rabbul Alamin, wa muqtada mashi'atihi, kuma ya shiga cikin abinda mashi'ar Ubangiji ta hukunta, ya shiga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya so ya wakana. Fayadhunnuna, sai su yi tsammani, anna al-istislam li zalika, a miƙa wuya ga haka, a saduda wa muwafaqatahu, a yadda da haka, wa rida bihi, a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin saban Allah, a ci gaba da zama cikin zulubai, a ci gaba da zama cikin kafirci, wa nahwa zalika, da irin waɗannan, dinun su ɗauka addini ne, wa tariqun su ɗauka wata hanya ce, wa ibadatun su ɗauka wata ibada ce. Fayudha'ifuna al-mushrikina, daga nan sai su auka cikin yin kamaiceceniya da mushrikai, sai su zama tamkar mushrikai. Allazina qalu, waɗanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha'a Allahu ma ashrakna, da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirka ba, wala aba'una, iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu, wala haramna min shay'in, kuma ba za mu haramta wani abu ba. Abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi, don haka muke yi. Kaga suna hujja da mashi'a kauniya, mashi'a qadariya. Hakanan suna cewa anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, an ce su bada sadaka su taimakawa gajiyayyu, sai su koma suna to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi, ai tunda kaga baya samu Allah ne bai so ba, to dan menene mu zamu duka bashi, ku kyale shi Allah ya so sai ya bashi. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu, suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba, tunda har muna bauta musu haka Allah ya so. Wa nauhudu, da an shirye su zuwa ga gaskiya, la'alimu anna al-qadara amarna an narda bihi, da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara, wa nasbira ala mujabihi, mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abinda ita wannan kaddara ta hukunta, fil masa'ibi, a cikin masifu allati tusibuna, wanda suke samu kal faqri, kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri, wal maradi, ko rashin lafiya, wal khawfi, ko tsoro. Amma duk da haka ai kaga Ubangiji bai hana shi, ya umarce shi in talaka ne da yaje ya nema. Wa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, an umarce shi da ya fita yaje ya nema arziki, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, ku yawo a ban kasa ku nemi arzikin Ubangiji ku ci, ba a ce ya zauna ba, kamar mutumin da yake jin yunwa, ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba,
to ayin wannan Allah ne yake kaddara ta. In Allah ya yi zan koshi kawai zan ji na koshi, haka ai tashi yake tafi neman abinci ya ci, domin Allah ya sanya sababin koshin cikin sa da yaban abincin da cin sa. Mutumin da yake san da ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta zan yi da ba kawai zan yi aure, zai tashi ya nemi asbab ya nemi aure. To haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ya ubangiji. To in ya wani abu ya auku gare ka wanda mara dadi, abinda aka umarce ka shine kai hakuri, kai hakuri, amma ba ka jefar da asbab ba, ba ka jefar da asbab ba. Qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba, babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin ubangiji, wanda yayi imani da Allah to Allah zai cire zuciyarsa. Qala ba'du salaf, wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwar rajulu tusibuhul musiba, Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka masa, fa ya'lamu annaha min indillahi, yasan daga Allah take, fa yarda wa yusallim, sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama. Wa qala ta'ala, Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, babu wata musiba da za ta samu a cikin ƙasa ko a kawukanku, illa fi kitabin, fa ce tana cikin rubuce a littafi na lauhul mahfuz, min qabli an nabra'aha, kafin muhalicce ta mata wa kana din, akwai ta a rubuce, inna zalika ala Allahi yasir, yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki, likai la ta'asaw ala ma fatakum, dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku, wala tafrahu bima atakum, kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same ku, kada ku yi bakin ciki dan kun rasa wani abu, haka Allah ya rubuta, ku karbi abin daga da cewa ubangiji ne ya rubuta muku, sai Allah ya ba ku ladan hakuri. Sannan abin da za ku samu kuma kada ku dauka iyayenku ne ya ba ku, kwarewar ku ce ta ba ku, dabarun ku ne suka ba ku, wannan ya ja ku ga girman kai, kada ku yi haka, shine wala tafrahu bima ataku, kada ku yi farin ciki na girman kai da abin da Allah ya ba ku. Wa fi sahihain,
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيدك ونفخ فيه من روحي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله لرسالاتي ولكلامي فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلقك؟ قال نعم. فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يكون مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وكل كافر. ولا موسى نام آدم أيضا بأدل الزم، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأدل المصيبة التي لتقدم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ولمتك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، فإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب.
توقعون حديثي أتكين للتام بخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينا تيوى احتج آدم وموسى وتو آدم النبي آدم عليه السلام دا النبي موسى عليه السلام سنجا ييا خوايك وجسا فقال موسى عليه السلام يتيوى النبي آدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده كين آدم wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wana faka fika min ruhihi ya busa masa ruhin ya busa maka ruhinsa wa asjada laka malaikatahu ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in وعلمك أسماء كل شيء يسند دك سنة يدك كمي فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة دبا يني إمومين دا الله يمك ميسا كفتو دا مو كفتو دا كنك كفتو دا مو دا على الجنة وتباين دوات أن أبوة دا الله يمك يا أكي كفتو دا مو دا على الجنة فقال آدم أنت موسى ستكيكم كيني يا موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وأن الله يزعبيك دا منزنشنسا وبكلامه يزعبيك دا يمك مغنى باترد هجابي با فهل وجدت ذلك مكتوبا عليا shin ka samu wannan abinda ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an ukhlaqa kafin ahlice ni an rubuta abin kana na mai ce eh naga haka fa hajja adam musa to nan annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an kasu dangane da fahimtar sa wasu suka ce ƙarya yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan magana ba mu'tazilawa irin su Abu Ali al-Jubba'i suka ce ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su mu'tazila qadariya ne suna kore kaddara saboda haka su agun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halitta aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sabo ko a su suna ga wannan shi ne shikar girmama ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da man hadisan ba wai dada su da kasa suka yi ba wani bukhari wani muslim duk ba kurjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya ake duk abin da su saboda haka Abu Ali al-Jubba'i ya ce ƙarya ake yi saboda haka kaga shi ba mutum sai ya shiga ladaban wata ansa shi ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara saboda haka saduda ga kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haqiqa in ka ga haqiqa ka kai matuka to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a duk abin da kaga ana yi kawai ka dauka haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aqidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su Ibnu Arabi irin su Ibnu al-Farid aqida su kenan Ibnu Taymiyyah zai zo ya mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin magana Ibnu Taymiyyah zamu bada labarin tarihi ko shi waye to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abinda kaga wani yana yi domin Ibnu Arabi cewa yake ai Fir'auna ma da ya bauta Fir'auna ma da yace ana rabbukumul a'la ba kuskure yayi ba waɗansu daga cikin sufayen suka dan rage wa magana tashi zaka suka dan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure ba dan yace ana rabbukumul a'la ba wannan ne kuskuren nasa ba kuskuren nashi matakin bai kai ba domin shi bai yi fada'in ba yana ganin kansa ne kuma yace ana amma irin waɗanda zasu ce subhani ma azama sha'ani ko waɗanda zasu ce ma fi jubbati illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai sai Allah din don haka in suka ce ana Allah suke ishara gare shi to kuskuren Fir'auna shi bai yi fana'in ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai shiga cikin sukuru ba to saboda haka shi laifinsa kenan to haka nan suka ce Ibnu Arabi yake cewa hatta allazina abadul ijla ma abaduhu illa li annahu shahadu Allah fihi hatta waɗanda annabi Musa ya bari suka bauta wa dan maraki bayan sa basu bauta wa dan maraki face sai da suka ga ubangiji tare da dan maraki saboda haka a hakika Allah suke bauta ba dan maraki shi yasa kafirai ma da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a fususul hikam yace hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bautawa ba sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bauta ma shi yasa Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna, ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kanka yi. To wasu mu da haka suka dauki wannan shine shuhudul haqiqa. To ahlul haqqi ahlus sunna sune suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake. Na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ba da wannan kissar kuma ta wakana. Sauraka na farko suka tabbatar da hadisi, ba su ƙaryata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi. Suka yadda da hadisin haka yake, illa iyaka meye ma'anarsa, hujja ce da ƙaddara a kan saban Allah ko kuwa hujja ce da ƙaddara a kan abin da ya same ka na musifa, abin da ya same ka na bala'i. To shi ne Ibn Taymiyyah yake so ya gaya mana, bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da Ibn Taymiyyah yake cewa. Annabi Adam da Annabi Musa alaihi salam sun haɗu, malamai sun yi ta ƙoƙarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar, tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba, kaga dole ne kowa ya ta ijtihadinsa. Wasu suka ce yahtamilu, yana yiwuwa a zamanin Annabi Musa ɗin ne Allah ya rayar da Annabi Adam suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi salam, dan ya zama mu'jiza ga Annabi Musa alaihi salam. Wasu suka faɗi haka, wasu suka ce a'a, yahtamilu an yakuna zalika bil barzakh ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barzakh, sai tana yiwa bayan rasuwar Annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin Annabi Adam suka haɗu a barzakh, rayuwa irin ta barzakh. Wasu kuma suka ce yahtamilu an yakuna zalika yawm al-qiyama, zai faru ne ranar gobe kiyama, saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru. Wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi, amma ana nufin zai faru, to don a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru, kamar yadda Allah yake cewa ata amrullahi fala tastajibu, al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa. Kaga alkiyama Allah madaukakin sarki yake nufi, amma ya kasi anan Annabi Adam ya kula Annabi Musa saboda shi babansa ne. Ina so ku ji na wasu kafin mu ji na Ibn Taymiyyah. Suka ce ya kula shi saboda shi babansa ne, bai dace ga ɗa ya tuhumi babansa. To kaga wannan in ka dubi doron hadisin sai ka ga ba haka bane ba, ba haka bane. Wasu suka ce a'a, Annabi Musa, Annabi Adam ya kura Annabi Musa saboda ai shi ya riga ya tuba, ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba, shi ma ba ya kashe wani ba. Fa qala rabbi ighfirli fa ghafara la, yace Allah ya yafe masa, Allah ya yafe masa. To dan me zai zarge shi tunda shi ma ya taba laifi, ya nemi a yafe masa, an yafe masa, shi dan me zai zarge shi kuma bayan shi ma ya tuba. Fa talaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi, tunda ya tuba ya an karbi tubansa, to dan me za a zarge shi, ta nan ne Annabi Adam ya kure shi. Wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar duniya, Annabi Adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilun fil ardi khalifa, ai Allah ya ce daman zai sanya khalifa a doron kasa. Tunda ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron kasa, kaga kenan Annabi Adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai fito, illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko kasa don ya zama khalifa. To idan haka ne, me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance? Tsarin da yake nan, plan din da Ubangiji yake nan, zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan kasa. To sai ya halicci Annabi Adam alaihi salam ya sa shi aljanna, ko badun badade Annabi Adam sai ya fito ya zama khalifa din tunda Allah haka ya tsara. Saboda haka, saboda me zai zarge shi? To waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙurewar Annabi Adam ga Annabi Musa alaihi salam. Amma shi Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane. Abinda yake gaya mana cewa Adamu alaihi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar, Annabi Adam alaihi salam bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba, zannan annal muslima yahtaju bil qadar, domin tsammanin sa ta cewa me laifi ya iya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane. Fa inna hadha la yaquluhu muslim, wannan musulmi baya faɗa irin wannan magana, wala aqilu kai ko duk wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana. Yace in kai laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka, babu musulmin da yake faɗar wannan. A kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai, sannan kuma ya yi hujja da ƙaddara ya ce ai shi haka Allah ya ƙaddara, ko ba ku karanta ba Allah ya ƙaddara komai, mu ce shi kira a ce ya ƙure. Akwai musulmin da ke faɗar haka? Babu. Ashe ba bisa ga laifin da ya yi ba ne yake hujjar da wannan ƙaddara. Ibn Taymiyyah ya ce walau kana hadha uzran la kana uzran li iblis, da uzuri ne ayi hujja da kaddara, iblis ba zai hujja da kaddara, da ya butulce din nan yace ba zai yi sujjada din ba, in an koma lahira sai cikin ubangiji ba kai kaddara ba, me nayi ba abinda nayi, kuma ya zama yana da hujja. Wa qaumi nuhi, mutanen annabi Nuhu ma da suka kafirce sai su hujja da wannan, mutanen annabi Hud da suka kafirce, kai kowane kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan, in an je lahira sharon sai hujja da kaddara, ai kashe mutane da daya a safara da shatela da jinin da ina ne da ina, ai Allah kai ka kaddara, ba kai ka rubuta za su mutu a nan ba, kuma dan na kashe su menene? Bush ma sai hujja da wannan, duk wani kafiri ma sai hujja da wannan, kaga ba musulmi mai hankali da zai faɗi wannan. Ashe kaga ba hujja annabi Adam alaihi salam yayi a bisa laifinsa da kaddara ba. Wala Musa la ma'adama aizan li'ajilin zambi, kuma Musa alaihi salam bai zargi annabi Adam ba saboda laifin da ya yi, ba bisa wannan ya zarge shi ba. Fa inna Adam qattaba ila rabbihi fajtabahu wahada, ai uban annabi Adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan shirya ya karɓi tubansa. To kaga annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba, yace me yasa kai kaza, bayan ya tuba Allah ya karɓi tubansa, shi ma kuma ya taɓa ya nemi gafara Allah ya karɓi neman gafara ya gafarta masa, to kan me yake zargin sa? Walakin lamahu li ajli almusibati allati lahiqatuhum bil khati'ati, sai yasa zo a wata riwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurturan da kai, wato da yanzu muna ce muna molewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa, muna ta ganin ruwa yana buga ta ko'ina da ina, amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike da jarraba. Kaga shi yana tuhumarsa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa laifin, ba akan laifin ba, akan abin da ya same su, akan abin da laifin ya haifar. An gane ku? Walihaza kala, saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da ya ce falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljannati, bai ce me yasa ka ci bishiya ba, sai ce me yasa ka fito da mu, wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa akai, ba akan laifin ba, ai laifin ya san ya tuba, amma me yasa kai haka har ga muka zo a kasa? Fa ajabahu Adam, annabi Adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayya qabla an tulqa, ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni, saboda haka natijar abin da ya same mu na fitowa wannan duniya, mu gamu a doren ƙasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta. Fa kana al-amalu wal musibatu al-mutarattibatu alayhi muqaddaran, aikin da yayi da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara. Wa ma quddira min al-masa'ib yajibu al-istislamu lah, abin da duk Allah ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a mika wuya gare shi. Fa innahu min tamamir rida billahi rabban, yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinka. Wa amma adh-dhunubu, amma laifuka, falaysa lil'abdi an yudhniba, bai dace ga bawa yayi laifi ba. Wa idha aznaba fa alayhi an yastaghfira, bai dace da bawa yaje ya fada cikin zunubi ba. Idan kuma har ya fada cikin zunubin, to wajibi ne nemi gafara ya tuba. Fayatubu min sunufil ma'ayib, daga nan ya tuba daga dukkan wani abu, wani dangi na aibi na laifi. Wa yasbiru ala almasa'ib, abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yayi hakuri. an gane ko, in yayi laifi kada ya hujja da kaddara. Abinda yake kansa kamar yadda annabi Adam alaihi salam yayi shine ya nemi tuba, Allah ya yafe masa. In ya tuba, abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara. An gane ko? Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haq. Fasbir inna kakarta ko? To kan. Hukum bare ne tinda. Bar mu karasa. Fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dhanbika. Kaga sai Allah ya hada biyu. Allah ya ce kai hakuri akan abinda duk zai same ka, alkawarin Ubangiji gaskiya ne. Sai kuma yace wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafara daga zunubinka. Kaga bai ce ka yi hakuri akan zunubin da kake yi ba, sai yace abinda zai same ka, ma'ana mara dadi na bacin rai, ka yi hakuri akan sa, shi kuma zunubinka ka nemi gafara. Wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a. Sai Allah ya hada abun biyu, hakuri da kiyaye dokokin Allah. Wa in tasbiru, in kun yi hakuri kan abinda zai same ku na musiba, wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin Ubangiji. Kaga ashe abubuwan biyu ake so, ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abinda Allah yake so kai, kada kai hujja da kaddara. In wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara dadi, to kai hakuri. Allah yake cewa wata ayar, wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umuri. In kun yi hakuri kuka miƙa wuya, to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya-manya, ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi minar rusuli. Wa qala yusuf alayhi salam innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Wanda duk annabi yusuf alayhi salam yake cewa wanda duk ya kiyaye dokokin Allah ya yi hakuri, to Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa.
وكذلك قلوب العباد يجب على العبد فيها ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدر قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يطلبوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وَلَكُمْ لَوْ تَكْفُرُونَ. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. وَقَالَ تَعَالَى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى أم حسب الذين اجتربوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
To daman duk wanda zai karanta littafin Ibn Taymiyyah sai dai ya hakuri da jin nassi, ba a yin abubuwa da ka a littafin Ibn Taymiyyah kusan wanda duk ya saba karanta su ko an yage bangon zai gane. Ai kana daukan littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi, daga aya sai hadisi, sai maganar salaf to Ibn Taymiyyah. Saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba a nashi ba. In ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da kokarin bashi ma'ana ta Ibn Taymiyyah sai ta shafa tafowa. Wato duk ana ta kokarin wani wani ya ce ai da da uba ne, yanzu ai uba da ya zargi uba wannan ce kaza, duk kuma malamai ne suke faɗa, musamman za akwai maganganun Khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a'lamul hadith, haka nan al-Mazari shi ma yana da maganganu a nan, su qadi al-qadi Iyad da sauransu. To amma ka zo karanta na Ibn Taymiyyah sai ka ji ai ya fi tafiya da doren nassi, saboda haka ya bambance maka tsakanin abinda zai same ka na musifa, na bala'i, na bacin rai sakamakon wani abu da kai, da kuma shi laifin kansa. Laifi ba za ka yi hujja da kaddara ba, abinda ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya yafe maka ka kiyaye dokokin Ubangiji, abinda kuma ya biyo bayan abinda ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali sai kai hakuri. Haka dukkan nasoshin da ya kawo mana suke karantar da mu, shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna, yasa ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi, to kaga an rushe babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, to wa zaka hana, tunda kowa din nan bisa kaddara yake abin nan da yake yi, kaga babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an rushe shi gaba daya. Sai yace wa kadhalika zunubul ibad, haka nan laifukan bayi yajibu alal abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha anil munkar bi hasabi qudratihi, wajibi ne ga bawa yayi umarni da ayi abu mai kyau, yayi hani a bar abu mara kyau gwagwadon ikonsa, wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqina, ya yaki kafirai ya yaki munafikai fi sabilillahi, kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ci, domin in ka bude hujja da kaddara akan laifi babu jihadi, to wa zaka yaka bayan haka Allah ya kaddara masa, zaka yaki wani kafiri ko zaka yaki wani munafiki, to kuma Allah ya ce ayi, kaga ashe kenan ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan. Wai wali auliya Allah, Allah ya wajabta wa bawayen so masoya Allah, sannan wai yuadi a'da Allah yaqi maqiya Allah, kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani, tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa. Wai yuhibba fillah wa yubghidha fillah, Allah ya rubuta wa bawayen so dan Allah ya kuma kidan Allah, kamar yanda yake ba mu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki masoyi maqiyina kuma maqiyinku abunna masoya, tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna jefa musu soyayya, wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq, alhalin sun kafirce abinda yazo muku na gaskiya, sun kafirce musulunci, yukhrijuna ar rasul, ba ma wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, da ku kanku an tu'minu billahi, suna fitar da ku daga gidaddajinku daga garuruwan ku suna yakar ku dan kawai kun yi imani da Allah, haka suka yi azabana annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke yi a kowane karni a kowane lokaci a kuma ko ina. Saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in har kun fito ne dan ku yi jihadi saboda ni, wabtigha'a mardati, da neman yardata, tusirruna ilayhim bil mawaddati, kuna koya soyayya gare su. Ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a Makka, yana shirye-shiryen fathu Makka. Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takadda ya ba mu wata mata Saratu akan ta je ta kai wa manyan kafiran Qurayshawa, a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari.
yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da manzonsa, a'a, shi ya ga yana neman ya samu shiga ne, ya samu karkuwa, ya samu dai wani dan abu da zai yi wa arnan Makka, saboda yana da ƴan uwansa a can, ya baro ƴan uwansa a can. Duk sauran muhajiruna da suka baro ƴan uwansu a can, akwai kabilun da suke kula da su, ma'ana kabilun suna da karfi, shi ko bai da wata kabila a Makka mai karfi da za ta kare ƴan uwansa. To amma in ya rubuta wannan takarda, ya tabbatar Allah bai ba wa annabinsa nasara ne, in yayi musu haka to ba za su taba iyalansa ba. To shi yasa yayi haka. To shi ne Allah madaukakin sarki, bayan abin ya bayyana, Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karbo takardar, Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, yana gaya wa mu'mine kada su ƙara, ya ayyuhal ladzina amanu. Tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsibu ibn abi balta mu'mini ne, don haka Allah ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani, ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yi haka. Shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya rasulullahi adribu unuq hadha almunafiq, ya manzo Allah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai, me yasa kai haka, ya gaya masa uzurin sa kamar yadda na faɗa. To shine sai manzo Allah bai masa wani abu ba, sai sayyidina Umar ya ce a kyale shi ya sare masa kai, munafiki ne. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Umar, baka sani ba la Allah tala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, baka san ya halarci Badar ba, da shi aka je yakin Badar, kuma Allah yayi tsinkaye ga mutanen Badar, ya ce ku je ku yi abin da kuke so, na gafarta muku. To saboda kamar ana nuna cewa laifin da yayi laifi ne, amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na Badar, wannan yana daga cikin al-mukaffirat, wato mutun ya zama yana da ladar da ke da yawa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa ko za su rinjaye laifinsa, ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata musiba wacce za ta iya kankare masa, ta zama sababin kankare masa laifinsa. Shi yasa wani yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi, wato abinda Hatib ibn Abi Balta yayi abu ne wanda a shari'ar musulunci shi hukuncinsa hukuncin kisa, لكن وقع ذنبه مغفورا سبو لانه من اهل بدر لانه من اهل بدر سبو لهكا وسو متانا سنا دا ايوكان حسنات وان سكي رفي ايوكان اي ايوكان سنا كسكري من يمن لا 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 ايوكان سنا لا دا سنا دني ايوكان سمرا ساكيو كما رأينا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كي اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اكو يوان دروا زي بذي قولنا جسابا. To haka abin yake, saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in yayi laifi, kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda yayi wani kuskure, sai a duba mahasin dinsa na baya, a duba me yayi wa musulunci, wani irin gwagwarmaya aka yi da shi, wanda Ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka dan kun abin nan, dan kun yi imani da Allah da manzansa, to kada ku rike su masoya, in kuntum kharajtum, in har kun baro gidaddajin ku kun yi hijira, jihadan fi sabili, don jihadi cikin tafarki na wafti za amardati da neman yarda ta, tusirruna ilaihim bil mawaddati, kuna koye masu kauna, wa ana a'lamu bima akhfaytum wama a'lantum, alhalin ni na san abinda kuka koye da abinda kuka bayyana, wa man yaf'alhu minkum, wanda duk yayi irin haka daga cikin ku, faqad dalla sawa'a sabili, to hakika ya bace tsakiyar hanya, in yastafukum, in har sun sami dama a kanku, yakunu lakum a'da, za su zama muku abokan gaba na ga da kashe ni, wato duk yadda kaga kafiri yana yake baki, yana maka dariya, to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariyar ta kauna ce. Idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasibu, in kaga zaki yana yake hakura, kaka tsammanin wai rubushi yake maka. In yaskafukum yakunu lakum a'da, duk sanda suka samu dama a kanku, to fa za su zama muku abokan gaba, wa yasqu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannayenku akan su, za su shimfida hannayensu akan ku ta hanyar kisa, da yi muku kisan kare dangi, wa alsinatahum, da hara harasan su, wato ba za su kyale ku ba, duk sanda suka samu karfi da power to kar ku zuci su kyale a lokacin duniyar musulmi tana hannun duniya tana hannun musulmi shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce lokacin duniya karfinta yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin duniyarta don ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo kasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniya saboda kafiran yamma sun shiga kasar Spain lokacin tana karkashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abinda ya shafi dib wato likitanci sun yi karatun abinda ya shafi handasa engineering da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun musulmi to amma da karfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikici sai ta gurbace kaluba yanzu da aka hautsa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan karara da can ana dan saka yawa ma yanzu an daina saka yawa wai yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauki ce za mu kai wa kasa kaza harifa mun fa ba za mu yadda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest namu ba za mu yadda ana kawo masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sannan aka zo aka dauki musulunci gaba dayansa ka cokan aka jefa su cikin kwandan ta'addanci ya zamana kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anar su guda a dictionary saboda haka da an ce dan ta'adda to kakka tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buza ko wani a'a za ka ji musulmi ne da an nuno hotonshi za ka shi da gemu saboda haka ya zamana musulmi a duk inda yake kawai a cikin abin nan muraqaba yake an zira masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai ta'addanci to saboda haka sun shimfida hannayensu akan mu sannan wa alsinatahum kwanan nan ba an ji dai jaridun Denmark yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda shugaban yan ta'adda na duniya amma har yanzu kasashen musulmi ala mustawa duwal a bisa mataki na shugabanni na kasa shiru kake ji kasar Saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadan su daga kasar sannan kuma kamfanoni da yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito daga kasar Denmark to abinda zai nuna maka cewa musulmi suna rike da makami mai karfi da sun ga dama za su yi amfani da shi kaga harkar tattalin arziki din nan wato da yake shi arne ba abinda yake damun shi irin talauci yana tsoron talauci ba abin da yake damun shi irin yaga duniya tana ja da baya saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalinsu sai ya tashi suke jin tsoron a ce yau wasu za su kwace wata kasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan ƴan kasuwa da kamfanoni na kasar Saudiya da wasu daga cikin kasashen musulmi suka ce to sun daina sayar duk wani abu da ya fito daga kasar Denmark yanzu ana da an shiga bala'i a kasar Denmark ana ganin wasu kamfanonin za su kwanta abu shugaban kasar su yana nan sai hakuri yake baruwa ambassador jakada na Denmark a Saudiya cewa yake yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kulafa babu laifin sauran jama'a wannan laifi ne na yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato yan zauna gari banza za su ƙara yawa domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullun sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin yan kwanaki to arzikinsu gaba daya ya dogara ne akan arzikin kasashen musulmi da yau kasashen musulmi za su kwashe dukiyoyinsu gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazi dukkan za su dawo suna kwadago kasashen musulmi za su dawo suna musu kwadago ai yanzu muna ga barazanar da China take wato kasashen Turai da America China waɗannan China wanda tana cikin kasashe masu tasowa amma saboda kamfanoninsu da suke yin wato abubuwa masu arha, saboda samun leburori masu arha a kasar, saboda kayan kamfanoni zama suna da arha, ana kwasar kayan akai su America, akai su kasashen Turai, sai zama da kayan da aka fito da su daga China, in wannan singile ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta America, waccan kuma da aka yi a kasar America ko Turai za a sayar da ita da dala 40 ko 50, babu wanda zai bada dala 50 ya dauki ni, ga yana ganin ga ta dala uku. To saboda haka sai zama na kayan su baya tafiya har ta kai ana taro. Bush yana jawabi a Congress, wacce ya za a fito wannan matsala, domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen Turai da America su dada su Afirka, dan nan za su fi samun leburori masu arha. Tunda duk batu ne na arhan lebura, a can lebura yana tsada, ba duk baturan da zaka dauka yayi maka aiki zaka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta dora akan mutane. Dan haka lebura sai yayi tsada, in lebura yayi tsada duk abinda aka yi a kamfanin dole yayi tsada. Amma aka kawo shi a cikin irin kasashe namu da ake ina da leburancin, kuma komai aka baka zaka karba, sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru da ba ana gaba kafata, yana da juriya wajen wahala. Saboda haka sai ayi abubuwa masu daman gaske kuma da arha. To suka fara barazana ga shugabannin kasashen Turai da na America cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen Afirka. To shine kuma aka shiga, to ya za a yaki China ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakinsu da suke shigo da su America da Turai, don kayayyakin cikin gida su ma su samu shiga. To muna da makami mai karfi, da mun ga dama za mu iya yakasu da shi. To amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni, babu yadda za a yi haka ta faru. Matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba, aka samu musulmi na kwarai su rike shugabanci. Amma abin da za a yaki arnan da shi ba ya da wuya, dan kankani ne, yanzu nan za ka sun yi collapse, yanzu nan za su kai kasa. Allah ya ce in suka samu dama a kanku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasansu bisu'i da mummunan magana, waddu law takfuruna, kai fata ma suke kuma ku zan kafirai. Lan yanfa'akum arhamukum, danginku zumuntarku ba za ta amfane ku ba, don abinda Hadith bin Abi Balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa. To Allah ya ce wannan ba zai amfane ku ba, wala auladukum ko ƴaƴanku. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum, ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku. Wallahu bima ta'maluna basir, kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga Annabi Ibrahim da Annabi Ibrahim wallazina ma'ahu, da mu'minan da ke tare da shi. Iz qalu liqaumihim, lokacin da suka ce wa mutanansu kafirai, inna bura'u minkum, mu ba ku mun raba gari da ku. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, da abin da kuke bautatawa ba Allah ba. Kafarna bikum, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, kuma kiyayya daga ba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada. Hatta tu'minu billahi wahdahu, har sai kun yi imani da Allah shi dai, wannan ita ce gayar. To waɗannan irin ayoyi yanzu a kasashen Larabawa ba a karantar da su a makarantu, duk an goge su. Wallahi babu ayar wala da bara a kasashen Larabawa, babu istisna'i, babu togaciya, kakkace na togace wata kasa. An cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu. In ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci, mai hudu ba ma yana kaffa ka a sauke shi, saboda an ce suna sanya karahiya, suna sanya gaba tsakanin ƴan adam. Da yanzu wani addini da ya fito na addinin insaniya, humanity, mu duk ƴan adam ne, mu dukkanmu ƴan adam ne, saboda haka babu wani bambanci. A daina kawo kiyayya da gaba tsakanin addinai. To mu addinin musulunci yana da khasiyya da sauran addinai ba ta da su. In wani sauran addinai da aka gurɓata su, sun yadda ka yi mu'amala da kowa, fafaroma zai ce ya yafe wa Yahudawa abinda suka yi, duk da cewa a littattafansa an ce Yahudawa suka kashe Annabi Isa alayhi salam, an gaya masa haka a littattafansa, kuma a haka yake ya yadda, ya fito ya yi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa Yahudawa. Aka samu wannan daidaito, mu aya zai yiwu a nan addinin mu? Ba zai yiwu ba. Su a addinin su suna iya su zauna a meeting a taro fada-fada a cire wani abu a sa wani abu, mu anan ba zai yi ba, duk wani wanda ya so ya haka ma asirinsa zai tuno. Alƙur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ainihi, to amma ba yadda za a yi in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara. Ai sa je a koya musu alƙur'ani a makarantar tahfizi, sa haddace, sa je a sallah, ga azumi ana tarawihi, ai ta karanta su, ai ta bi ta kansu, kuma ga su larabci ne mai sauki da kowa yake ganewa. To babu yadda za a yi, da tabbas akwai yadda za a yi, na tabbata da an ba da shawarar alƙur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki, to amma ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Akwai sanda sarkin Jordan Hussein wanda ya tafi ga Allah, akwai sanda ya fara tunanin ya hada littattafan addinai guda uku ya dunkule su a daya, a hada Bible, Old Testament da New Testament da Al-Qur'ani, a dunkule su a yi bugu daya, a lalaba wai saboda mu fahimci juna, mu duk yan uwa ne, ya muke rikici. To ban san masallacin wa za ka irin wannan Qur'anin ba, Old Testament da New Testament da kuma Al-Qur'ani, wai a dunkule su a hada su a buga su. Yayi wannan tunanin ban san ya aka yi ba, a wajen lacca je faɗa a Turai, yayi lacca ya ce zai yi wannan. To Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu, ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkacewa Allah, suka karkacewa hanyar manzon Allah, walau kanu aba'ahum, ko da kuwa iyayensu ne, aw abna'ahum, ko iyayensu na cikin su, aw ikhwanahum, ko dangin su, yan uwan su, aw ashiratun, ko dangin su, ulaika kataba fi qulubihim iman, waɗannan sune waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu, wa ayyadahum bi ruhin minhu, ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi. Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimina, yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai, ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi. Allah yana cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi, yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa. Wato duk wannan Ibn Taymiyyah yana nuna maka cewa ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara, ba za su zan daidai ba. Am naj'alul muttaqina kal fijjar, ko ba sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin sa kamar fajirai masu fandarewa Allah. Yana cewa am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati, shin waɗanda suka tsuruci mugayen ayyuka suna tsammanin musanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai, sawa'an su zama daidai mahayahum wa mamatuhum, a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu, sa'a ma yahkum, duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa yayi muni. Allah yana cewa ma yastawil a'ma wal basiru, makaho da baya ganin shiriya ba zai taba zama daidai ba da mai idan da yake ganin shiriya, wala dhulumatu wala nuru, haka nan duhai na kafirci da bid'a ba za su taba zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba, wala dhillu wala harur, haka nan inuwa ba za ta taba zama da zafi ba, zafin rana, wama yastawil ahya'u wal amwat, haka nan rayayyu ba za su san daidai da matattu ba. Haka nan Allah ya ce daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'a mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin, hal yastawiyani mathala, Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba daya ba, kowanne yana ga yana da fawa a kansa, suna rikici a kansa, wannan ya ja shi nan, wancan ya fizge shi can, sa zama daidai da mutumin da ya mika wuya yana biyayya ga mutum guda ne kawai. To haka wanda suke shirka, wanda duk suke shirka sun rarraba kawukansu ne, su bi wannan gobe su bi wancan, amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi. Allah yake cewa daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in, Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mamlaka, la yaqdiru ala shay'in, baya iya komai, wa man razaqnahu minna rizqan hasanan, da wanda muka bashi arziki daga gare mu arziki mai kyau, fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, yana ciyar da abin da muka bashi a afsirce, yana ciyar da shi a bayyane, hal yastawuna, sai daidai da wancan da ba ya tsina na komai ba ya samu na ubangidansa ne, ba za su zama daidai ba. Alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamuna, to guriya ta tabbata ga Allah, da yawa daga cikin su ba su da ilimi, ba su sani ba. Wa daraballahu mathalan rajulaini, Allah ya yi misalin wasu mutane biyu, ahaduhuma abkamu, ɗayan su bebe, la yaqdiru ala shay'in, ba ya iya komai, wa huwa kallun ala maulahu, kuma nauyi yake ga mai gidansa, sai an nemo an bashi, ya ci ba iya zuwa ko ina, aina ma yuwajjihu, duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi, la ya'ti bi khairin, baya zuwa masa da wani alkhairi saboda rangwanci, hal yastawi, shin wannan zai daidai huwa wa man ya'muru bil adli, ga wanda yake da karfi har yana umarni da aiki da ai adalci, wa huwa ala siratin mustaqim, yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya. Haka nan Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati, ashabul jannati humul faizun, yan wuta da yan aljanna ba za su taba zama daidai ba, yan aljanna su suke samun babban rabo. Waɗannan duk ayoyi ne da Ibn Taymiyyah yake kawowa don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwuwa. In an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi, domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda bai duɗɗe suke, tun da mai yin ma an ce shi ma da kaddara yayi, to kaga kenan mai laifin sa. To yana so nuna maka ai shi addini ka cukam ya ginu ne akan bin doka ta Ubangiji, ya ginu ne akan kiyaye umarnin Ubangiji, ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana, abinda kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i. Musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri, sai Allah ya bashi lada akan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar. Fa bi hadha al-qadr kifaya, insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ganin watakila lokaci tambayoyi gaba ɗaya ba za mu bar su insha Allah watakila a karatu na gaba sai mu amsa su. Wani yana tambayar, yana cewa malam meye sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara. Kai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba. Ita sabuwar shekara, ita kanta sabuwar shekara, nace maka babu wata azaba na annabi, babu wani sabuwar shekara ta fara da baharar da abinda bari aka tambayi sunna. Abinda ya zo fararar azumin tasu, abinda tasu'a da ashura, wannan shi ya tabbata a sunna, shi ne za ka yi a wannan watan. Sannan wani ya ce bai kamata, wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda ya ce kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi, matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa huda. Kai, wannan babu wannan hadisi. Duk wani hadisi da ya zo a kan falalar rawani a riƙe ƙa'ida ce. Duk wani hadisi da yake magana a kan falalar rawani to ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani. Sauraka, shi rawani kansa yana daga cikin sunanul ada, ba sunanul ibada ba. Sunanul ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya daura rawani duk ɗaya suke. Babu bambanci tsakanin su, sai wanda ya fi tsoron Allah daga cikin su. Sauraka, sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take, wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kusuri a cikin ta. Amma babu bambanci tsakanin sallar mai hula da rawani, saboda wancan ya sa rawani, wannan kuma ya sa hula. Saboda haka a kiyaye wannan. Akwai hadisai rukaku da suke ta magana, suna ta koda sha'anin rawani, ana ta faɗa falalarsa. Amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba. Abinda ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafadarsa, shikenan. To amma ya aka nada shi rawani irin na sarakuna za mu yi, ko kuma irin rawani na yan Sudan, ko kuma irin rawani na yan Tajdid, ko kuma irin rawani na yan mai sauraka, kowa da irin yadda yake rawani. Su ma Larabawa na golf da suke sa wannan dan kwalin, su ma sun ce haka rawani. To wanne ne na sunna? Saboda haka ba wani hadisi da ya zo akan falalar rawani. Don haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne, kar ka ɗauka ka kowa. Za mu haƙura da waɗannan tambayoyi, sauran kuma insha Allah sati na gaba amma an sa su. Wabillahi taufiq wa alaihi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah.